sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21, da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 6 ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaba Donald Trump ya ce zai waiwayi shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen shirin kare yara 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama, kusan 800 kaucewa mai da su ƙasashensu idan 'yan majalisa ba su yi wani abu akan lamarin ba. Ƙasar Koriya ta Kudu tana shirye-shiryen tura ƙarin garkuwa daga makamai masu linzami kira Amurka da ake ta cece ku ce akan sa. Masu bincike akan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewa dakarun gwamnatin su da ke da alhakin kai hare-hare har sau 20 makamai masu guba akan fararen hula.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan kungiyar kananan hukumomin rashin jihar Adamawa sun gudanar da wani gangami na neman 'yancin gashin kan kananan hukumomi. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja ta bayyana dalilan da suka sa ta rusa wani tsohon barikin soja da ke garin Silaja. Daga jamhuriyar Niger kuma za ku ji rahoto akan irin matsalan da shirin ba yara kanana magani kyauta ke fuskanta. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Himma wanda Ladan Ibrahim a yau ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masauraro, assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya ce zai waiwayi shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen shirin kare yara 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama kusan su 800 kaucewa daga mai da su ƙasashensu idan 'yan majalisa ba su yi wani abu akan lamarin ba. Sa'o'i bayan jami'an gwamnati sun ce ba za a ƙara karɓar takardar shiga cikin shirin na DACA ba. Trump ya rubuta a Twitter a yammacin Talata cewa 'yan majalisa na da watanni 6 su halatta DACA, wani abu da gwamnatin Obama ta kasa yi. Idan sun kasa, ya ce zai sake waiwayar lamarin. Masu zanga-zangar nuna rashin amincewa wannan mataki sun taru a biranen Washington da Los Angeles da kuma New York, haka kuma da birnin Denver da sauran birane. Wani ɗan raji mai suna Gustavo Torres ya shaidawa taron jama'a a gaban White House cewa wannan shugaban ƙasar ya yi wa al'ummar mu ƙarya, ya faɗa mana yana ƙaunar mu masu burin, wato dreamers, amma ya yi mana ƙarya saboda haka shi maƙaryaci ne.
Ƙasar Koriya ta Kudu tana shirye-shiryen tura ƙarin garkuwa daga makamai masu linzami kira Amurka da ake ta cece ku ce akan su. Wannan wata alama ce da ke nuni da ƙarin zaman tankiya da kuma cirjewar yunkurin diplomasiyya akan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Ma'aikatan tsaron ƙasar ta ba da sanarwa a yau Laraba cewa za a ƙara kafa wasu garkuwar ki, wato makamai masu linzami guda 4 a kusa da guda 2 na baya da ke aiki a wani tsohon filin wasan golf a birnin Sangju wanda yake a arewacin Seoul. China da Russia dama ba sa goyon bayan wannan matakin wanda suke wa ɗaukar na barazana. A halin da ake ciki kuma, taurin kan da Koriya ta Arewa ta nuna na ci gaba da ƙoƙarin ƙera makaman nukiliya yana jawo cikas ga yunkurin Koriya ta Kudu na ƙoƙarin rage zaman tankiya a yankin ta hanyar tattaunawa, wanda hakan ya cakuɗa dangantakar da ke tsakanin Amurka da babbar ƙawarta a harkokin soji da China, wacce take babbar ƙawarta kuma wajen harkokin kasuwanci. A lokacin da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya shiga ofis a watan Mayu, ya yi alƙawarin daidaita yadda ake gudanar da takunkumi domin rage tashin hankalin da ke a tsibirin na Koriya, wanda hakan ya sha bamban da ra'ayin shugaban Amurka Donald Trump na ƙara ɗaukar matakan matsin lamba ta hanyar saka takunkumi da kuma barazanar yin amfani da ƙarfin soji.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Masu bincike akan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewar dakarun gwamnatin Siriya suke da alhakin harahare har sau 20 da makamai masu guba akan musamman fararen hula cikin shekaru 4 da suka gabata. Kwamitin binciken akan Siriya mai zaman kansa ya ce waɗannan harahare sun faru ne a tsakanin watan Mayu da kuma Yuli a wannan shekarar. A garuruwan Khan Sheikhoun da kuma Al-Tamni da kuma gabashin Ghouta. Kwamitin ya tabbatar da faruwar hakan ne ta hanyar tattaunawa da waɗanda suka gane wa idanuwansu da kuma waɗanda abin ya shafa gami da ma'aikatan lafiya kai har ma da hotunan tauraron ɗan adam da hotunan burbushin bama-bamai sannan da rahoton kungiyar haramta amfani da makamai masu guba. Gwamnatin shugaba Bashar al-Assad ta sha musanta wannan zargi na amfani da makamai masu guba.
Daya daga cikin shugabannin kasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, ta ce akwai tarin bayanan ƙarya dangane da tashin hankalin da ke faruwa a kasar ta jihar Rakhine, wanda ya tilastawa kusan mutane 125 musulmi marasa rinjaye suka tsallaka iyakar kasar zuwa Bangladesh. A wani jawabi da ofishinta ya rubuta a shafin Facebook yau Laraba, Aung San Suu Kyi, wadda ta taba samun lambar yabo ta Nobel a saboda fafutukar da ta yi ta samun zaman lafiya ta ce, ta yi magana da Prime Minister kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a jiya Talata akan rikicin. Ta fadawa a Erdogan cewa bayanan ƙarya suke ƙara tallata ra'ayin 'yan ta'adda, kalmar da ta yi amfani da ita wajen bayyana ƙungiyar 'yan Rohingya da suka kaddamar da jerin harahari akan jami'an tsaro da aka ajiye a jihar ta Rakhine wanda ya ballo wannan rikicin. Kimanin mutane 400 aka kashe tun lokacin da kungiyar da ake kira Arakan Rohingya Salvation Army ta kaddamar da jerin harahare akan wuraren jami'an tsaro a Rakhine, inda mafi yawancin 'yan kungiyar ta Rohingya ke tsiraru. 'Yan sanda sun maida martani ta hanyar kai harahare akan ƙauyuka da kuma farautar masu tada zaune tsaye. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa ta zargi gwamnonin jihohi da ƙin ba kananan hukumomi cikakken iko wajen sarrafa kasan da suke karɓa daga asusun gwamnatin tarayya da kuma ƙin gudanar da sahihin zaɓe na kananan hukumomi da tauye musu haƙoƙinsu. Wannan ya sa 'yan kungiyar a jihar Adamawa gudanar da wani gangami. Wakilan sashen Hausa Sanusi Adamu ya aika mana da wannan rahoton.
Ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa reshen jihar Adamawa karkashin jagorancin shugaban kungiyar ta ƙasa Comrade Ibrahim Khalil ke rera taken kungiyar kwadago ta Najeriya sahilin jerin gwanon gangamin gwagwarmaya na nema wa kananan hukumomi yancin gashin kai da suka kai majalisar dokoki ta jihar Adamawa. Comrade Ibrahim Khalil ya shedawa mataimakin kakakin majalisar dokoki ta jihar Adamawa Honorable Sunday Peters cewa ya yi tattaki zuwa majalisar da kansa, kasancewar majalisar ita ce ta farko da ta amince da mai wa kananan hukumomi yancin cin gashin kai a gyaran kundin tsarin mulki na shekara ta 2014 da bai yi nasara ba. To ko me yasa kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa shiga wannan gwagwarmayar? Tambayar kenan da ne wa Comrade Ibrahim Khalil.
Yan siyasan wannan karnin sune suka cikume kananan hukumomi, suka shake su ba sa iya numfashi, musamman yan siyasa na matakin jiha wanda limamin su shine gwamnonin jihohi ba su san zaben kananan hukumomi. Babu zabe, babu demokradiya. Babu zabe, babu gwamnati. Rashin zaben kananan hukumomi shi ya haifar da mummunan rashin tsaro, shi ya haifar da mummunan talauci, shi ya haifar da mummunan rashin tafiyar gwamnati da samar da abubuwan more rayuwa.
Kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa ta yi sara kan gaba, inji mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Adamawa Honorable Sunday Peters, a daidai lokacin da majalisun dokokin jihohi su ma ke fafutukar gwamnatocin jihohinsu su ba su 'yancin cin gashin kansu kamar dai takwarorinsu na majalisun dattawa da kuma na wakilai ta tarayya.
Gaskiyar magana shine akwai abu da muke kira separation of power. Kuma a game da abu da constitution ya faɗa, wayannan gabobin gwamnati ya kamata su aiki a cikin tende ba tare da wani ya so zakawa wani ba.
Wasu daga cikin kwalaye da yayan kungiyar ma'aikatan karanan hukumomin ke rike da su na dauke da sakonni na kashedi ga wakilan majalisun dokokin da ke cewa ko su amince da gyaran tsarin dokar kula da karanan hukumomi da majalisun tarayya suka amince da ita ko mu sauya su a zabe ta shekarar 2019 da kuma muna magana da yawun mazauna yankunan karkara da tsarin da ake amfani da shi yanzu bai ya tsina na musu komai illa kunci da talauci. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Tun madalla a gaida Sanusi Adamu. Biyo bayan rusa unguwar tsohon barakin sojan garin Silaja da gwamnatin jihar Neja ta yi wanda ya janyo suka daga mazaunan unguwar, gwamnatin jihar ta maida martani. Daga Mina ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari.
Gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta yi ƙarin haske akan dalilin da yasa ta dauki matakin ruguza unguwar tsohon barikin sojoji da ke cikin garin Silaja a wani taron manema labarai a daidai wannan unguwa mai shake da jami'an tsaro a yanzu. Kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce ko baya ga kasancewar wurin mallakar gwamnatin jihar Niger ne, a bangare guda kuma unguwar ta zama mafakar barayi da 'yan ta'adda da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa.
Kasan wannan unguwan barikin sojoji ne da, da aka daga sojoji suka tashi nan state government ta sai wurin a hannun hukumar soja. Suka yanzu in yanda nake maka ba tsari ka ganga sojoji can sun zo suna ba mu tsaro. Gwamnatin Niger State ta sai wurin nan a hannun soja. Waɗanda suke wurin nan daga barayi, daga 'yan fashi, ba wanda ya san daga inda suka hito. Domin lokacin da take barikin sojan da sojoji suka tashi nan wurin suka zo, yanzu mutanen nan sun samu gidan kyauta suna kwana ciki ko sisi ba su biya. Kuma ba wanda aka hana shi daukan kayan shi. Wurin nan gwamnati tana da bukatan wurin nan za a zo ayi abinda zai amfani jama'a duka. Ba
wanda ke da wayannan gidajen yanzu babu da wani.
Ba gidansu bane, kai baka hoyance ni ba tsari ina baka kana zuwa daji.
Sun yi korafin cewa ku ba su lokacin.
An ba su lokaci, an rubuta, an ba su, ai ba na harkon kenan ba.
A lokacin da na isa wannan unguwa dai na tarar da waɗanda lamarin ya rutsa da su suna aikin kwashe sauran tarkacen su. Gama abinda wasu daga cikin su ke cewa
sunana Adamu Muhammad, ga gida na can banda wurin zuwa yanzu, ga kaya na waje banda wurin zuwa yanzu.
Wasu gwamnati suna cewa wai filin nan nasu ne, ku ba ku yadda bane?
A'a, ba filin nan ba nasu bane, shekara 47 annan aka haife ni, na iyayenmu ne.
Sunana Hajara.
To gashi mun tadda kayan ku a waje an rushe gida, ya kuke?
Gaskiya muna cikin tsananin bakin ciki ne sosai, wani hali ne yanzu ne zumma a haka, ma sai inda ma za mu kayan magashi ga ruwan sama, ba ma sai inda za mu sashi ba.
Da gaske an ba ku lokaci cewa ku
ta ba notice? Mun tashi ne kawai da asuba ko bayan sallah ko mun gansu.
Sunana Julius. Ba mu san komai, ba mu san hawa, ba mu san soka ba, wayannan mutane suka shigo da katafila suka soma rusa mana gida. Ga kayan mu ba mu san na maji, ga ruwan sama yanzu a cikin ruwan sama
nan. Ina ne gidanku?
Ga gidana nan, ga gidana nan.
Dan ne aka ce wani yaro su?
A'a, a kasa ne wani yaro su. Gaskiya abinda aka yi da wani jinjiri guda daya an zo an rusa gida a kansa. Jinjirin matan ta aibu bai kai sati daya ba aka zo aka rusa gidan
nan. Jinjirin yaro,
jinjirin yaro su. To dan Allah me wannan, dan Allah za mu ji ta gida ko za mu ta rayuwar mu yato?
Har ya zuwa yammacin talatan nan dai motar rusau din na ci gaba da aikin ta, inda bayanai ke nuna cewar gidajen da aka ruguza sun ta sama 1,000. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari. Tsarin nan na ba yara ƙanana magani kyauta da aka fara tun shekarar 2006 ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban Nijar Tanja Muhammadu na fuskantar matsalar rashin kuɗi daga ɓangaren gwamnati. Wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari na da ƙarin bayani.
Na hira da wasu mata da suka kawo yaransu asibiti sun min bayani game da magani kyauta kamar haka.
An ba shi magani kyauta.
Dukkan maganin da aka miki kyauta ne ko kuwa?
A'a, in babu ne. a farmasin su suna iya rubuta maka amma akwai suna yin iya kokarin su shekarar shi hudu ko shekarar belwa yawanci kyauta ake ba mu sai in babu muke si
da sayan da na kyautan wanne yahiyawa
ya sai yahiyawa tunda wasu babu su a nan gurin a matsana kashi matsalar jini ce
wasan shi 21 magani wasu su ba mu kyauta wasu mu sai amma da yawanci duk suna bada kuma amma yanzu wanda babu sai ka je ka sai amma ni sai yahiyawa a yanzu Dr. Abu Yahaya shine babban director a hukumar kiwon lafiya ta jihar Damagaran
kowa na aikin shi daidai wa daida gwamnati yana ta kama muna bakin gurudan halin shi masu hannun da shinu suna kama muna wajen taimako mu da magunguna abinda nake iya cewa a wannan wuri ko gobe idan kuka je kuna gani yaya kanana a banza ake musu magani sai kuma magani da babu amma duk magani da ya kamata a yi musu wanda doka ta aza tilas ne a yi shi a kyauta ba a amsa kodala ga yara a cikin likita bai yayuwa
sai dai a cewar Abu Yahaya suna da matsaloli a yawancin asibitoci
muna da matsaloli saboda a dai fara washi shekara na ce 2006 zuwa yau nazarin da mun kai sakamakon da ya bada kudin da ya kamata gwamnati ya zuwa mana sun kai miliyara 3.5 ya kamata gwamnati da masu hannun da shi suka dauki nauyi za su biya su bari wayannan kuɗi saboda a sai magani a cigaba da yi to tun lokacin da aka fara ta an samu matsala wayannan kuɗi ba a samu aka zuba su ba sai nan shekarun bayan gani an ka fara ba likitoci aka fara ba su kuɗin su aka ce to aka fara ragewa
daga nata waje kungiyar malaman asibiti ta bakin mamman Galadima cewa ta yi matsalar ba karama bace har ma sun taba ma gwamnati wannan magana amma har yanzu shiru kake ji
tunda matsala ce ta in kun ba da maganin sai kun ba da kasa ta biya ku dan an yame mun je kun sai kwanan nan akwai hospital din take miliyar guda da miliyan 300 sai suka yaje aiki na kwana 6 kuma a resolution na kwana sai mamun rubuta shi mun ce kasa ta yi goga ta biya su
tamara abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger
ya ubangiji sarkin baiwa Ya ubangiji sarkin baiwa roƙon nani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ana agogonmu na cewa karfe 11:17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Imma ba ta garago
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muka saba tattaunawa da dan da ba Amurka ba suka shigo Amurka daga wasu sassan duniya daban-daban domin zuwa nan saboda neman abin zaman gari yau shirin na ci gaba tattaunawa ne da wani bawan Allah dan Afrika mai suna Muhammad Awal dan asalin kasar Ghana amma mazauni jihar Virginia a nan Amurka kuma idan ma saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin saukin samun aiki har yake cewa wai A nan samun aiki ba sai ka ba da cin hanci ba. Shi ne na tambaye shi ko menene mizanin da ake aunawa domin baka aiki a nan wato Amurka?
In dai an tabbatar zaka yi yin aiki ba wani batun cin hanci. Gida kuma sai da cin hanci.
To amma wasu da na zanta da su a wannan filin sun ce nan ba a yin kuɗi, ba a tara kuɗi kai ka zama mai kuɗi kamar yadda ake samu a gida.
Na'am. Wani bangaren haka ne wani bangaren kuma zan ce ba haka bane haka ne ba za ka iya ka zama mai kuɗi ba in bannan kuɗi ya maka yawa ko me ka gani kai ranka na so ko me kai domin gari ne da yake ana kwadaita ma mutum komai to in za ka bi da kan haka ne gaskiya ran Allah ba za ka yi ka aje komai ba sai yasa na ce wani bangaren haka ne wani bangare kuma ba haka bane
to dazu ka tabo magana ka ce akwai bambanci musamman bin doka da oda
na'am
wani irin misali zaka ba mu idan ka kwatanta da gida game da bin doka
yawa kamar shekarar jiya da je gida abinda na gani ne in zaka dubi hanyoyin mu titin mu na gida duka jama'a masu sai da sayarwa halkan titi ake sai da sayarwa wani bai isa yayi magana in zaka yi magana ma sai mutum ya ce ai mu muka ka gwamnati power sai sa a rabu da mu yi abin da muka ga dama in ba ka election mai zuwa ba za mu jefa kuri'a ba nan kuma bata taso haka nan ba an aje doka kowa na bi in ka kidi doka ya cika in ma tukin kake yi ne ma dan sanda ya sayar da kai kai da shi ba wani batu sai dai yayin rubuce rubucen shi ya kawo ya baka in baka yadda baka je kotu ka je ka guda musu abin da yasa baka yadda ba amma kai da shi ba wani zance tsakanin ku haka dai dokar da yake tafiya da bayan daya gida kuma ba haka ba dan sanda ya sanda ka sai tuma shige ma furfuntun lori wai ka kawo makulli
nan ba mutum kawo makulli iyaka takarda kawai zai mika ma
nan insurance ma bai yadda wai dan sanda ya shiga bai shiga motan ka me yake nema cikin motan ka bai tabbayin ka makulli ko takardun mota yayi aiki shikenan ya sallame ka
to wasu wanda suke gida sukan ta mamaki ko kuma za su rika jin cewa kaman idan muka koma wurin abubuwan da muke ci a gida sukan dan muna wahala nan shin haka ne ko me zaka ce game da wannan wato game da ci maka
in na fahimce ka kana nufin abinci da su muke ci daga nan
eh kwarai
irin na gida a zamanin a lokacin da ni nazo garin ga akwai bambanci tsakanin shi da yanzu yanzu samun abincin gida bai da wuya kaman wannan lokacin nan yanzu yanda harkokin duniya ke tafiya ga jirgin sama ga jirgin ruwan ma yanzu yana tafiya maza yafi na jirgin ruwan zamanin da sai sa kawo abinci nan zuwa 7:00 2:00 3:00 sai kaga abinci ya kai garin da shi sa ba abu ne mai wuya kaman yanda da yake ba
yanzu duk abin da kake so a bajin kana iya samun shi irin abubuwan da kake so kake ci gana
kamar abin da nake gana to abin da nake so to abin da nake so abin da ya kama sakwara ne in miyan kwakwa in tuwo ne koko ne kosai duk ba yanda ba shi na'am
komai kana iya samun shi anan
komai ina iya samu sai dai ban ce ina so ba
to wani abu kuma shine ka dan tabo magana dazu ina dangantaka menene ka gani game da dangantaka tsakanin su mutanen an asalin nan kasan da baki da suke zaune tare da su
to na farko ne zaman lafiya tsakanin su da baki akwai zaman lafiya sannan kuma bambancin kabila ba shi kamar nan gani bangaren gari da nake dai na yance ba shi domin su mutanen garin tare da su muke aiki dare da rana amma an ga muri neman aikin ne ba ruwa mai daukan aiki ba ruwan shi da wai kai ba haihuwan garin gaba ne har dai ka cancanci a baka aiki ko wani abin ana baka ne kawai magana ya kare sai sa wurin wannan yanda zance kenan
eh to zamantakewa da su a kama a gida ko kuma a unguwa ko kuma makwataka haka
makwataka da su akwai bambanci tsakani to bari in koma baya a lokacin da nazo garin gaskiya na Allah makwataka da su yana da dan wuya domin suna ji da kansu ko cikin elevator kaga mu da dan garin yana kallon wani wuri kai ma kana kallon wani wuri amma zuwa yau da yake baki sun yawa garin da muka zo da al'adar mu da gargajiyar mu sai ya kwadaita musu don shi yanzu kana garin kaman ma danga zama da su sai kaga shi kamin ma kai kai gaisuwa su sun fara gaisuwa har suna kiran ka dan uwa kaga fari yana cewa baki wai dan uwa ba ma haihuwan garin wanda ya fito wani wuri sai sa kana ganin kaman bambanci ya zo tsakanin wannan lokacin nan zuwa yau
to yanzu da yake ka kwashe shekaru 17 bakin gurgurdan hali dai abuwa dama ka sani game da zaman kasan waje musamman na Amurka
iya gurgudu
bakin gurgurdan hali wani daga jira sai ya kira ka ya ce maka Muhammad Awal ina son in zo Amurka musamman Virginia domin nema abin zaman gari. Wace irin shawara zaka bashi?
Na farko shawaran da zan bashi sai in ce in dai yana da sana'an hannu ko ko yayi boko to wannan dai ya iya tashi yazo. Amma in abubuwan ga ba su to ko ya zo ma yazo da niyan cewa in ya zo ya kan ma zai yi karatun ne.
To Muhammad Awal kamar satin da ya gabata lokaci ya daga mana hannu. A cikin shiri na gaba ka ci gaba da mana bayani. Masu aure a madadin bakon namu Muhammad Awal da Chubahiro Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa
madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa
Rahotanni daga Najeriya na nuna cewa Najeriya ta fita daga kangin koma bayan tattalin arziki, duk da dai ta da kuma da tattalin arzikin na tafiya a hankali. Yau muna son mu ji daga gare ku a wani bangarori kuke ji ko ganin alamar wannan canjin da aka samu. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito daga Sadi Sa'idu Daura wanda ya ce kisan da wasu ɗan ta'addan Boko Haram suka yi wa wasu manoma a gefen Maiduguri wani abin takaici ne. Wannan ya nuna muna cewa har yanzu akwai sauran rena a Kaba da fatan za a ƙara faɗaɗa jami'an tsaro a sako da lunguna na yankin. Sai kuma sako daga Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Haba shugaban ƙasar Kenya ya kamata ka kai zuciya nesa don samun zaman lafiya a ƙasarka da ma al'ummar wannan ƙasa. Sai kuma sakonmu daga Mutari ɗan Ma'azu, baban Khalifa Jikan Kande da Aminu Kano mai da garko da Usman Aluko da Magamhu wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. A zahiri gaskiya gwamnatin Najeriya tana bamu mamaki, kullum sai gaya muna take yi tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa, amma da yiwuwa mu talaka muke kwana. Sako daga Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto da Abubakar Karu Girgir da Biliya Lemon na ƙasari wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. Muna miƙa yabo da jinjina ga zakuwar ƙwararrun 'yan wasan Najeriya wato Super Eagle, ganin irin muhimmiyar rawar da suka taka gida da waje don ganin sun fidda Najeriya kunya. Allah ya bamu nasara, canye World Cup, amin. Sai kuma sako daga Ibrahim Rabilu Tsafe da Muhammad Baban Yusra Gusau jihar Zamfara wanda ya ce salamu murya Amurka. Muna fata rahoton da aka miƙa wa shugaba Buhari game da binciken wasu jami'an gwamnati za a aiwatar da abin da rahoton ya kunsa, kuma muna fata za a yi adalci. Sai kuma sako mu na ƙarshe ya fito daga baban gida Yusuf na Fada da Nura Sani Rijau Radiologist da Bansur Baburo na Fada wanda ya ce hakika zaman doya da manja da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ke yi samsam bai dace ba. Muna fatan taron da ƙasashen ke yi don kawo ƙarshen tsagaddama da ke tsakanin su kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, domin masu iya magana sun ce zaman lafiya ya yi zama ɗan sarki.
Madalla a gaida Abdulaziz Adali Turo. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaba Donald Trump ya ce zai waiwai shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen shirin kare yara a 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama, kusan 800 kaucewa mai da su ƙasashen su idan 'yan majalisa ba su yi wani abu akan lamarin ba. Sa'o'i bayan jami'an gwamnati sun ce ba za a ƙara karɓar takardar shiga cikin shirin na DACA ba, Trump ya rubuta a Twitter a yammacin Talata cewa 'yan majalisa na da watanni 6 su halatta DACA, wani abu da gwamnatin Obama ta kasa yi. Idan sun kasa, ya ce zai sake waiwayar lamarin. Masu zanga-zangar nuna rashin amincewa wannan mataki sun taru a biranen Washington da Los Angeles da New York da kuma Denver da sauran birane. Kasar Koriya ta Kudu tana shirye-shiryen tura ƙarin garkuwa daga makamai masu linzami kira Amurka da ake ta cece-kuce a kansu. Wannan wata alama ce da ke nuni da ƙarin zaman tankiya da kuma cijewar yunkurin diflomasiya a kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Ma'aikatar tsaro ta ba da sanarwa a yau Laraba cewa za a ƙara kafa wasu garkuwar makamai mai linzami guda 4 a kusa da guda 2 na baya da ake aiki a wani tsohon filin wasan golf a birnin Sinju wanda yake a arewacin Seoul. A tura waɗannan garkuwa mai suna THAD a takaice, China da Rasha dai ba sa goyon bayan wannan lamari wanda suke ɗaukar wannan mataki a matsayin barazana. Masu bincike a kan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewar dakarun gwamnatin Siriya ke da alhakin hare-hare har sau 20 da makamai masu guba a kan musamman fararen hula da cikin shekaru 4 da suka gabata. Kwamitin bincike a kan Siriya mai zaman kansa ya ce waɗannan hare-hare sun faru ne a tsakanin watan Mayu da Yuli da kuma wannan shekarar a garuruwan Khan Sheikhoun da Al-Tamni da kuma gabashin Ghouta. Kwamitin ya tabbatar da faruwar hakan.
To ma sauraro, anan zamu da sa'aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Vasco, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.